This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barka ku da safiyar yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekara ta 2024. Aisha Mu'az ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran.
To Aisha, sojojin Ukraine na dada janyewa daga wasu fagagen dagaya yayinda sojojin Russia mafiya yawa ke dada dannawa gaba. Kasar Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran kasa da kasa da dama waɗanda ke zargin sojojin kasar da tauye haƙƙin dan adam. Sannan shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin Gaza.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a jiyar da wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa ne suka hadu da ajalin su a jihar Taraba.
Da aka kama su aka kashe office din Honda a dare sosai sai kidnappers din suka haka kurje suka zo da su kwace wayannan sai ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karatu kenan sai ya gudu sai aka kashe ɗaya.
Sannan za a ji makasudin dakatar da shugaban kungiyar askaraman zamfara da gwamnatin jihar ta yi.
Mu matsala da shi kan shugaban wannan da muke cewa community protection guard wanda na nada bisa ga kan irin wasu kalamu da yazo yayi a gidan radio wanda ba daidai bane ba kuma da yawan su ba haka bane ba
kamar yadda muka saba a rana irin ta yau Litinin. Sarfilu yana nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zai kawo muku ci gaban shirin da ya gabata akan zargin da ake yi wa shugaban kungiyar niyyata Allah na jihar Adamawa da karbara da kuma baiwa kwamishinan yan sandan jihar Toshiyar Baki. To amma dai yanzu sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na Russia yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin Russia ke dada dannawa zuwa yamma a cewar General Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi. Shugaban Ukraine ma Volodymyr Zelensky ya saki kokawa ga abokan arziki da su tura ƙarin makaman kare sararin sama samfurin Patriot cikin gaggawa. Siski ya ce sojojin Ukraine da aka yi wa yawa sun janye zuwa sabbin fagagen daga a yammacin wasu ƙauyuka uku da ke gabashin wurin da ake fafatawa inda Russia ta girke dimbin sojojinta a wurare da dama. Kasar Burkina Faso jiya Lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran kasa da kasa da dama. Wasu ma har sai yadda hali ya yi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin kasar da karkashe mutane ba bisa ka'ida ba a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar kasar. Wannan ya biyo bayan wani al'amari makamancin wannan a makon jiya lokacin da Burkina Faso ta dakatar da shirye-shiryen muryar Amurka da na BBC na wucin gadi bayan da suka yada wani labari inda kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Human Rights Watch ke zargin sojojin Burkina Faso din da cin zarafin bil'adama. Cikin kafafen labaran da aka dakatar a ƙarshen makon akwai jaridar Faransa ta Le Monde Quest France da jaridar Guardian ta Burtaniya da Radio Deutsche Welle na Jamus da gidan talabijin na TV5 Monde na Faransa a cewar babbar hukumar kula da sadarwa CSC. Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin da aka shafe watanni kusan bakwai ana yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a Gaza. To amma fadar White House bata nuna alamar ana gab da cimma tsagaita wuta ba. Wani bayanin fadar White House na cewa shugabannin biyu sun yi nazarin tattaunawar da ake yi ta neman sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta a Gaza nan take. An ɗau tsawon watanni ana shirin shiga wata tattaunawa ta tsagaita wuta to amma hatta tattaunawar da ake tsakanin Isra'ila da Hamas tare da taimakon Amurka da Masar da Qatar ta cije. Fadar White House ta ce a wata tuntubar Netanyahu da yayi, Biden ya jaddada matsayar shi da wasu shugabannin kasashe 17 cewa Hamas ta gaggauta sakin mutane wajen 100 da ta yi garkuwa da su ta kuma amince a tsagaita wuta. Amurka dai ta yi ta kokarin ganin an tsagaita wuta na tsawon makonni 6 akalla.
Madalla, kafin mu kawo muku sashen labaran na biyu, za mu bude taskar rahotannin mu wanda zai kai mu jihar Taraban Najeriya wanda ke arewa maso gabashin kasar, inda al'ummar garin Sankani da ke karamar hukumar Arukula suka yi arangama da wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane ne wanda ya kai ga kashe 4 daga cikin mutanen. Wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garba na dauke da cigaban labarin.
A Najeriya dai yan ta'adda da garkuwa da mutane domin neman kudin fansa na cigaba da cinkarin su babu buka a shiyar arewa maso gabashin kasar, musamman a jihar Taraba, inda yan bindigan ke cigaba da walwalar su a wasu yankuna na jihar. Koda a baya-bayan nan ma yan bindigan sun yi sanadiyar kashe wani basarake mai daraja ta 3, sai gashi yanzu kuwa yan yankin Sansani da ke karamar hukumar Arukula a jihar Taraba su ne suka yi artabu da yan bindigan, lamarin da ya sanya yan garin suka yi bata kashi da wasu wadanda ake zargi yan ta'adda ne a yankin Sunkani da ke karamar hukumar Arukula a jihar Taraban. Har lamarin ya yi sanadiyar kashe wadanda ake zargin su 4. Wani matashi wanda lamarin ya faru a idonsa ya koshe damun yadda lamarin ma ya kasance ta wayar talafo tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba.
Kai aka kama su aka kashe office din Honda da dare sosai sai kinnafa sai suka haɗa kuɗi suka zo za su ke wayannan sai daya daga cikin wanda suka kama asalin masu karafin kenan sai ya gudu sai aka kashe daya. To wayanda suka zo radio din wayannan din kidnappers sai kuma sun ce aka kashe mutane. To daya daga cikin shi sai ya koma gida zai je ya kwanta, sai aka je aka kama shi a gida. Garin kama shi din ne har sai ya tashi sai aka kashe shi aka kona shi da wuta. To ya zama gawa 4 kenan wanda suspected kidnapper.
Faruwar wannan al'amarin je da wuya, wasu daga cikin mazauna yankin garin Sunkani da ke karamar hukumar Arukula a jihar Taraban sun mini bayani dalla-dalla ta wayar talafo tare da nuni da cewar wannan ba shi ne karo na farko ba, shi ma wanda ya bukaci da a saka sunarsa.
Gaskiya abu ya faru a Sunkani abun mamaki abun takaici, amma muna kare gojewa Allah. Mu a Sunkani wannan abu ba shi ne na farko ba, wannan abu an yi shi, Allah ya yi ikonsa, yau an sake an yi shi. Domin ba na iya mantuwa shekarun baya da suka wuce an samu ƴan gari masu hannu a cikin wannan abu, su ma babar su ba an musu kisa irin waɗannan. Belle kuma yau an samu mutane da suka tsaya a bayan gari suke hana mu kwanciya suke hana mu yin zaman lafiya a Sunkani. Yau Allah ya kawo mana cikin sauki, aka san ba aka harbi wasu daga cikin su, ba abun da zamu faɗa sai dai mu ce mun gode.
To ko mahukuntan karamar hukumar Arukula a jihar Taraban suna da masaniyar wannan al'amari, tambayar kenan da naiwa shugaban karamar hukumar Arukula a jihar Taraban Honorable Ismail Zakari wanda yace
sun dai an kada a samu su da makamai suka kawo kashi ba da kudu duk mutumin da aka same shi da makami bai ba zargi a cikin sa.
Na al'amarin ya faru kenan,
ya faru
a wani yanki ne haka na Sunkani,
a cikin garin Sunkani.
Yanzu wani hali al'umman wannan yanki yake ciki
a Sunkani yana zaman lafiya ba da mun komai, abinda aka nan bai shafi kowa ba, ya shafi wanda aka same shi da makami ne su ne kawai shafa.
Wani kira kake da shi ga al'ummar ka na karamar hukumar Arukula?
Ina kira da al'ummar Arukula gaba daya ko haji tsoron Allah,
wannan ba shine na farko ba ko na biyu da al'ummar ke dakile ta danci da yan ta'adda a yankin nasu. A yanda nake kokari hada wannan rahoton, nayi ta kokari domin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Taraban, amma hakata bata cimma ruwa ba. Na aikewa kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban sakon karta kwana ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton shiru kake ji. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
An gaishe ka Lado. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da karshen labaran duniya.
To Aisha, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya sake kulla wata alaka ta ƴan ra'ayin riƙau da Prime Minister Hungary Viktor Orban idan ya ci zaɓe a watan Nuwamba. Trump wanda ake ganin shi zai zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 yayi wannan furucin ne a jawabinsa ga babban taron ƴan ra'ayin riƙau CPAC da aka yi a Budapest. Babban taron ƴan ra'ayin riƙau din na CPAC ya dade da zama mai matukar tasiri a siyasar ƴan ra'ayin riƙau a Amurka. Yanzu ya yadu a yammacin duniya. Ganin wannan ne karo na uku da ake yin shiyar turai na taron na CPAC a Hungary. Mai masaukin baki kuma babban mai jawabi Prime Minister Viktor Orban ya ce ƴan ra'ayin riƙau na da damar kwace mulki a wani babban zabe a wannan shekarar. Sannan ya ce,
Make America great again, make Europe great again. Hoira Donald Trump.
Ya ce a sake farfado da martabar Amurka, a sake farfado da martabar Turai, sai kayi Donald Trump, sai kun yi ƴan rajin kare yaucin Turai. A ƙarshe, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diplomasiya sun soki wata doka wadda Majalisar Dokokin Ƙasar Iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yaɗawa ba, wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga ƴan luwaɗi da maɗugo da masu canza jinsinsu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗi a wani bayani cewa dokar da aka kafa jiya Lahadi a tabakinsa na barazana ga nau'ukan mutanen da suka fi fuskantar haɗari a Iraki. Ya ƙara da cewa za a iya amfani da wannan dokar wajen tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da bayyana ainihin yadda ake. Ya yi gargaɗin cewa wannan dokar za ta hana saka jari daga ƙasashen waje. Tuni dai gamayyar kamfanonin kasuwanci na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa irin wannan mataki na wariya a Iraki zai gurgunta kasuwanci da cigaban tattalin arzikin ƙasar, a cewar takardar bayanin. Sakataren harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya yi kira wannan dokar mai haɗari da kuma tayar da hankali.
Gaida Ibrahim Ka'annasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A ci gaba da kawo muku tattaunawar da muryar Amurka ta yi da gwamnonin arewacin Najeriya su goma da suka halarci wani taro da cibiyar nazarin zaman lafiya ta Amurka ta yi a birnin Washington DC. Na tattauna da gwamnan Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare akan makasudin dakatar da shugaban askarawan Zamfara, wanda tun farko masana harkokin tsaro suka yi bayani cewa akwai buƙatar a yi taka tsantsan la'akari da irin ƙwarya-ƙwaryar horarwar da askarawan suka samu. Ga abin da yake cewa,
mun samu matsala da shi kanshi shugaban wannan da muke cema Community Protection Guard wa'anda na nada, bisa ga kan irin wasu kalamu da ya zo ya yi a gidan radio wanda ba daidai bane ba, kuma da yawan su ba haka bane ba. Shi sakataren gwamnati ya ga cewa bai kamata a ce kana ma'aikaci ba ka zo kai irin wannan kalami ballantana ma in baka da wata hujja. Abu wanda yake magana da yawan su mun riga mun yi, me zai sa zai zo ra'ayi ruwan? Ya magana akan cewa ba a ba su kuɗaɗe ba a local government, wanda yake ni kuma na san cewa ina Saudiya, commissioner tsaro ya aika mun da takarda, kuma na sa hannu akan cewa a ba kowane karama hukuma kuɗaɗe na kula da motoci da makamantansu.
Amma baka gani ko an samu irin matsalar nan da ake samu a Najeriya cewa an yi aiki dan aiki bai idda ba?
Haka ba zai yi ba. Kuma inda shi kan shi ƴan dota bai kyauta ba, ina tare da shi a ƙauran na Mauda, kuma mun gaisa inda akwai irin wannan matsala sai ce gwamna ina son ganin ka, ko kuma a lokacin ma zai iya gaya min cewa ga irin matsalolin da yake fuskanta. Wato abinda mutane ba su sani ba shine muna cikin wani hali ne na kakazami. Kafin ma a bari mu yi wannan Community Protection Guard mun wahala, kafin a bari mu sai bindigogi ni na san wahalar da nayi. Saboda irin wannan abun ba wai ko da shi zaka zo ka faɗa ma al'umma irin matsalolin da kake ba. Abinda zaka yi kawai kai dai kai abinda zaka yi ka tabbatar da cewa ka shawo wannan matsala, ba ma wai sai ka gaya ma al'umma ba. Ana ba shugaba ai mai uzuri kuma a tambaye shi aji abu ne wanda ni ne fa ne tunanin cewa bari in zo in wannan dan kare al'umma kudaden da muka kashe kadai na training mutanen nan da albashin da bindigogin da muka saya biliyoyi ne ba abun wasa ba
wani irin sauyi ko kuma akwai wa'adi da zaka iya bayarwa domin mutane su ga sakamakon wannan taro da aka halarta
matsalar tsaro kin sani ba za ka iya bada wa'adi ba dan da za a iya bada wa'adi da zan iya ga miki cewa cikin kwana biyu da zan gwamna da na riga na gama wannan matsala amma abu ne wanda yana daukar lokaci abu ne sai kai zurfin tunani abu ne sai ka samu taimako sauraka abin da zan iya cewa ni ne san tsakanin da Allah maganar tsaro yana zuciyata kusan shine babban matsalata
sama da shekaru 10 zanfara take fama da matsalar tsaro
kuma
kana tsare da wannan kafin kai tsaya takara wani irin shiri kai don tunkarar matsalar tsaron
wato na farko kamar yadda kake sani tun kafin ne mai gwamnati nan na san cewa kuma har ga Allah da na shigo din nayi abubuwan da zan iya yin bakin karfi na dan in tabbatar cewa na kawo zaman lafiya a Zamfara kamar yadda kika sani na dade ban da soja ban da dan sanda ban da civil defense sai yanda gwamnatin tarayya ta din saboda ina nan ina bin su sawu da kafa dan mu samu fahimta dan su taimaka mana su ba mu sojoji su ba mu yan sanda su ba mu makamai da sauran na'urori wanda za mu iya shan kan wannan matsala ta tsaro da muke fama da shi
gwamna Dauda Lawar dare kenan yayin wuta tattaunawa da muryar Amurka kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM sannan a duk sa'ar da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo a www.voahausa.com sannan ana iya bibiyan mu a shafukan mu na sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu kuma lokaci ne da Sarfilu zai gabatar mana da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum bukarin taki haƙƙin dan Adam. A yau za mu daura kan batun zargin da ake yi shugaban kungiyar ne ta Allah na jihar Adamawa na karɓa da bayo commissioner ɗan sandan jihar Tosiyar Bai. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Kamal. Masu sauraro har yanzu shirin yana jihar Adamawa inda muke duba yadda tsaye gumi ya zanyo kama shugaban kungiyar mai ta Allah na jihar Alhaji Ja'uji Isa tun farko dai labari ne ya fito daga fadar hakimin Belal dan lawan din Muba Alhaji Abubakar Murtala cewa Ja'uji na amsan na gora daga hannun barayin daji yana kai wa commissioner yan sanda na jihar wannan labari ya kai ga kama Ja'uji har kuma aka bude bincike dan tantance gaskiya da aka santa Rundunar da ta kama Ja'uji don gudanar da bincike da zamman nesan ta commissioner daga zargin kamar yadda a makon da ya gabata idan wata kila mai sauraro na biyar shirin hakimin Belal Alhaji Abubakar Murtala ya tabbatar da cewa wannan batu ba gaskiya bane
babu wanda ya kawo maganar commissioner yan sanda a cikin wannan al'amarin Malam Lado ta maganar cewa yana karɓar kuɗaɗe don ya ba commissioner yan sanda an faɗe shi da kawai an yi kiro mai kawai hakan ya sani na ta san akwai abubuwa da suka taso na maganar mutane mu Fulani da kuma Hunter Vigilante da da aka samu ƴar matsala aka ɗauko su aka zo su aka kawo su nan mutum ko da kike su kuka ba su su mutanen Bakwan Adama wajen su ne shugabanni Fulani amma na maganar wai an ba da kuɗi ga chairman ne ko dan yaje ya ba da ga commissioner yan sanda wannan ba daidai bane to wannan shine gaskiyar al'amari a ce wani ya ba da kuɗi ga dan ya kawo commissioner yan sanda babu shi commissioner yan sanda dan a tabbatar da wannan maganar an hada mu da ni a matsayin na shugaban shi yake da dalilin su mutanen babban chairman din an zauna an kofa yake juna ba haka bane kaje da maganar
a yanzu haka ana ta yama hazo hankula sun tashi tsakanin magoya bayan
shi shugaban wannan kungiya Alhaji Jawoji Isa kan cewa ai an riga an lafta mai kashin kaji wani kira kake gare su su kuma domin ganin yanzu su mai da hankali a natsu a gane inda matsalar take cewa wani al'amari ba haka bane
to shi zuwa da su shi haka rayuwa duk duniya da kuma shugaban ki dama haka ta gada ai dole a san aikin ka na matsayin ka na shugaba babu irin abin da ba za a iya faɗa akan ka ba sai ya kawo kuma dole ka dace shi amma ganin yana kyaman ko shugaban kulari ko shugaban magwan na adama an faɗi abu a kansa ba tilas ne ka ce ya ɗauka ko kuma bai ɗauka ba ko ba haka ba sarki ko shugaban ƙasa ba zai wuce ba ga shi yana faɗa ba akan social media ana faɗan maganar za a kan mutane wanda ba daidai ba ko ba haka ba in ka kasance shugaba dole ne komai na iya faruwa a kanka wanda kuma matsayinka na shugaba zai ka ɗauke shi ni dai a iya sani na shi shugaban kulaku ko magwan na adama mutum ne wanda muka ɗauki sai samu na ƙasa sai da muka bashi a minsa to wannan shi ne zan iya faɗa
wani shawara kake da shi ga al'umma duba da cewa irin waɗannan shafi faɗi da ake ta yi abubuwa ne wanda suke tada hazo wasu lokutan ma suna kai ga baiwa hamata iska musamman ga shugabannin kungiyoyi duba da cewa ku kuke jan ragamar shugabanci a matsayin gargajiya a jiha
ko ba nan lado da farko dai zan ce nan dama da bawa jama'a hakuri mutane su hakuri su kwantar da hankali shugabanci ya gajiya ta dama dole ne haka ya faru dole ne an hada kai an hada hankula guri guda an zauna an tattauna an kuma fahimci juna an kuma samu kwashin zaren al'amari wannan shine shugabanci ina kira ga jama'a kaza kowa da kowa kowa zai kwantar da hankali sannan shi ne kira ga gari da jama'a gaba daya
kamar yadda aka ji hakimin Belal ya karanta wannan labari tare da neman afuwa daga Jaoji duk da haka lawyer mai ta Allah Barista Abubakar Kolo ya ce za su shigar da hakimin kara don neman diyyar bata suna
yawa suna na barista Abubakar Zubairu Colonel da gaskiya a matsayina ne legal adviser na miyati Allah kuma ni ne lawyer shi chairman na miyati Allah Alhaji Oji Isa jiya misali karfe 10:12 sai aka kira ni a SIB akan cewa ai da na aka kira ni zuwa na can sai aka nuna mini course da akan maganan defamation of character akan maganan shi sarkin Belal hakimin Belal ya faɗa akan chairman cewa shi chairman yana karɓa kudi a hannun a mutane especially in issue ya kawo kamar gamar game da irin su shari'ar nakin nabi da wayansu yana karba kudade yana kawo commissioner of police ba Adamawa state da aka nuna min wannan tangur kuma a wancan lokaci chairman din yana zaune amma sai na ni lawyer sai na tambayi chairman ga zargin da ake zargin ka akan amma sai ni lawyer ka ga min gaskiya abin da yake faruwa wallahi ya ga min gaskiya akan cewa shi chairman na mi yatti Allah bai taba yi wannan abu ba bai taba yaje ya samu commissioner of police shi ce masa gashi na kawo maka abu bai taba ba shi aikin sa da yake yi in an zo akwai yadda zai yi settle akan wani issue da shiga yayi in ya kama barawo ya kama kidnapper ya kama duk wanda ya aikata laifi awa daya mutum ba zai yi hannunsa ba zai tura ma police wannan kan haka aikin sa yake wannan duka kuma mun shaida haka to daga baya da muka samu labarin cewa shi hakimin Belal din ne ya sa aka kama waɗansu mutane wanda yana tuhuman su ko su barayi ko su ko irin dai yana tuhuman su ya sa aka kama su ya sa yaran gidansa suka daki wa'ancan mutane har ɗayan ya rasu
amma barista yanzu misali shi hakimin Belal bayan kun je gabarin commissioner yan sanda ya yadda ya zo kaman commissioner yan sanda ko bai zo ba
yawa da jiya commissioner of police ya faɗa cewa lallai Laraba hakimin Belal zai zo muka jira zuwan sa don shine ainihin wanda ya haddasa wannan abu buji a bakin sa ya zo kuma mu ba abun da ya ba mu mamaki ya zo ya ce shi yana neman gafara a gun chairman na miyati Allah ya yafe masa yayi kuskure yayi karya da chairman ya gama na kuma kace ai a matsayin mu lawyoyi don in ka bata mutu suna don kace masa kawai ka yafe ba haka bane jaridan da yayi kira akan cewa shi chairman yana karba kudi a madadin sunan da a madadin commissioner yana kai masa ya kira yan jaridu yayi musu bayani cewa maganganun da nayi akan chairman cewa ga ayyukan da yake innan karya ne kuma ina nema ya yafe mini haka ne ya kamata ayi amma shi ya tsaya akan cewa zamu hado karfe 2 da shi yazo ya gaya muku ku yan jaridu cewa bayanin da yayi ma yan jaridu cewa ga aikin chairman Jaoji nan kar ya iya zo to shine yanzu mu muna nema zamu san chairman ya nema hakkin sa amma dole ne mu je kotu yazo ya gaya mana ina ya samu labarin nan ko kuma yazo ya nema gafara kotu ya sashi yayi abinda muka nema yayi dama shine abin da ya kamata ayi
To idan muka sake leƙa ga shugaban kungiyar mai ta Allah Ja'oji Isa, ya ba mu labarin abin da ya faru a gaban kwamishinan ƴan sanda da kuma buƙatar da suka bayyana.
To yanzu su sun gamsu da zuwa su zo su rubutan zai je ya sake janye kalamansa ko dai sai ka tashi a gaban kwamishinan ƴan sanda maganar da ta susuce da haka kenan koya.
Abin da ya faɗa a gaban kwamishinan ƴan sanda ya gamsu. Shin zai za su je su rubuta su nuna duniya abin da suka faɗa ba haka bane. Mun gangara mun dawo gaban PPRO Ngurooje ya nana ta cewa shi zai fada zai nuna duniya abunda suka yi da ba haka bane abunda suka yi da kuskure ne na sheto su yin gani su yi kuma duniya ya gani.
To yanzu tunda kuka rabu a ofishin ƴan sanda musamman gaban shi kwamishina ya sake tuntubar ka a ina za ku yi wannan zamar me za ku yi a gurin zamar ko dai har yanzu ba ai komai ba.
Yanzu dai ba ai komai da ya ce mana za mu zo mu zanna shi a shi tunda zaman da dan jaridu ne da dan jarida za a yi zaman ba zai zo ba na sheto shikenan mu kuma dole mu nuna duniya shi ma gunda yake aje a nemo shi ya fada ma duniya shi fa abunda suka fada din nan ƙarya ne don ko kai babba ne in kai ƙarya ka fito kace ƙarya ne sai na duniya yadda lalle ka fadi da jiya ga abunda ka fada yau ka fito kace ƙarya ne in ba haka ba mu ba za mu yadda ba. Idan ina godiya Allah ina godiya annabi Allah ina godiya shi kuma shi nan fulin Adama zai don abunda ya sa yayi gaskiya ya nuna shi mai gaskiya ne don ya yayi binkishe da kanci ya tabbata wannan abu ƙarya ne. To abunda nake fada don Allah in ma ka tubi mutum to ka bincika ka tabbata wannan abu yayi ne ko bai yi ba. Bai kamata ba in ka yi abun nan da zuciyan ka kawai ka fito da wani kalma wanda ba shi bane wannan ba daidai bane don Allah ina roƙo shi kuma ina godiya shi kuma shi nan police har ga Allah don yayi tsakaninsa da Allah kuma yayi gaskiya don yau da aka ga shi sai hakimin din ya fito ya ce wallahi ba haka bane gaban ku shi nan police ina godiya Allah ina godiya annabi Allah ina godiya gaban ku shi nan police ni kuma ina nan in akwai wanda na karbi ne ragoman sa ya fito ya gaya mai wane ka karbi ne ragoma na wallahi ni za mu yi magana da shi wanda ya faɗa din kuma ba za mu yadda ba ba za mu amince ba don ya bata mana suna yazo ya nuna duniya shi abun da ya faɗa yake faɗa ƙarya ne ko shi waye ne ya faɗa ƙarya ne.
To me zaka ga yawa ma magoya bayanka musamman ƴaƴan wannan kungiya da me yace Allah duba da cewa wannan labari kusan ma zai shafi kungiyan ku a matsayin ka na shugabanta na jaha.
Abun da zan gaya musu ko waya kwantar da hankalin sa ya haƙuri wannan abu ƙarya ne wannan abu ba gaskiya bane tunda rana daya taka abun ya fito ya nuna ƙarya ne sun faɗa ƙarya ne gaban kwamishinan police yazo ya faɗa ƙarya ne don Allah kowa ya yi haƙuri duk abun da yake ya ji abun da suka ji su yi haƙuri.
Masu sauraro kun dai ji abin da ya faru har ya kai ga haifar da sakamako irin wanda ba a bukata. Za mu koma gefe domin jin yadda wannan takaddama za ta haifar don sake dawowa don sanar da ku masu sauraro. Yanzu a madadin wakilinmu na jihar Adamawa Salisu Garba Lado ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
An gaishe da Sarfi. Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaicen sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na rashe yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin Rasha ke daɗa dannawa zuwa yamma a cewar Janar Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi. Shugaban Ukraine ma Volodymyr Zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura ƙarin makaman kare sararin sama samfurin Patriot cikin gaggawa. Kasar Burkina Faso jiya Lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yaɗa labaran ƙasa da ƙasa da dama, wasu ma har sai yadda hali ya yi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin ƙasar da karkashe mutane ba bisa ƙa'ida ba a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar ƙasar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya sake kulla wata alaka ta ra'ayin riƙau da Prime Minister Hungary Viktor Orban idan ya ci zaɓe a watan Nuwamba. Trump, wanda ake ganin shi zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaɓen shekara ta 2024, ya yi wannan furucin ne a wani jawabinsa ga babban taron 'yan ra'ayin riƙau CPAC da aka yi a Budapest. kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diplomasiya sun soki wata doka wadda majalisar dokokin ƙasar Iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yadawa ba, wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga 'yan luwaɗi da maɗugo da masu canza jinsin su.
Masu sauraro, da takaitattun labaran ne kuma zamu nade tabarmar shirinmu na yanzu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Galba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawe da ya shirya ya kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Calvin, ni Aisha Mu'azu ake cewa ku ni lafiya. Ma'asala.